السلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايعك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa a wannan yammaci na 19 ga watan Ramadan shekara ta 1427 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 11 kenan ko 11 ga watan 10 shekara ta 2006 miladiya a yammacin jiya idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta 88 cikin wannan sura mai albarka suratul tauba yau zamu tashi farkon ta 89 kafin haka akwai tambayoyi mai tambaya na farko yana cewa shin ya halatta ka baiwa mutum zakka alhalin kana bin sa bashi daga baya ka zo ka ce ya biya ka bashin ka malamai sun ce wannan bai halatta ba zaka bashi zakka amma ba zaka shartanta masa ba cewa ya biya ka bashin ka ya tantance ne ya karbi zakka yanzu kuma ya rage ne idan ya karbi zakkan nan shin yana da abinda zai gudanar da kansa dan ya biya ka bashi ko zai dauki wani abu daga ciki ko ma zai hana ka bashin ka sai nan gaba dan yana da wata matsalar da in ma ya baka kudin ka sai ya sake cin wani bashin kai dai zaka bashi zakka tsakaninka da Allah ba tare da sharɗanta masa cewa lalle ya biya ka bashin ka ba dai idan kai haka ka fitar da zakka dan tai maka amfani ko ba a san mutun ya fitar da zakka a fiki hance tai masa amfani in ko ka fitar da ita amfani ya dawo gare ka to zakkar ka ba sai ba dan haka mutun yana bin ka bashi mutun kana bin sa bashi naira 100 sai ka fitar da zakka 100 ka bashi ka hanta sai ya sa aljihu in ya ga dama baka in ya ga dama ce ga 50 kai mun jinkirin 50 wannan shine ya san yaya ne yake cike a halin yanzu amma ba daidai bane ba wato kai zabiya a cikin kudin zakka wannan yace yana son a fadakar da yan uwa da suke zuwa a makare ranar juma'a amma sai mutum ya rinka ketare sahu har sai ya samu sahu na gaba ko na biyu ko na uku lalle kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fadakar game da wannan ya hana mutum ya rinka ketare yan uwansa dan ya je sahun gaba a ranar juma'a takhatti riqab kenan wannan shine takhatti riqaban nas wata rana annabi na cikin huduba sai wani mutum ya shigo cikin masallaci sai rinka ketare mutane yana son ya zauna a gaba sai manzo Allah ce ijlis faqad azaita wa anaita zauna inda kake ka zo a makare kuma kana cutar da bayin Allah ma'ana ya masa tsawa cewa ya zauna a wannan wajen kare ka rayuwa gaba wannan sai nuna munin abin cikin addinin musulunci sai fa idan mutane sun saba su zauna a wani wuri keɓantacce sai kuma su kyale gaba babu kowa to a irin wannan yanayi ya halatta ka ketara ka je gaban lokacin da aka bar gaban babu kowa amma matakar cewa mutane sun cike amma so kake ka je ka ce da Allah a dan buɗa mun da Allah dan matsa dan Allah dan gyara haka kake son ka yi to ka tabbatar ka saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma yake cewa ya kamata a shawarci gwamnatoci da su sanya dokoki na musamman akan masu sana'a ta acaba inji shi mai tambayar yace domin galibin su suna da karancin tarbiyya ga tukin ganganci ga yawan hadurra wannan kuma ya faru ne sakamakon gwamnatoci sun zura musu ido wannan abin da ya faɗa gaske ne ko ba haka ba gaske ne cewa lalle a cikin masu sana'a ta acaba akwai waɗanda suke tukin ganganci da goyon uku wani lokacin da goyon hudu wani lokacin ka ga namiji biyu mace ɗaya gaban namiji tsakiya mace kuma baya kuma namiji kuma ba muharraman juna bane ba su taɓa ganin juna ba sai a ranar to kaga wannan tsabar rashin da'a ne ko shakka babu ya saba ka'idoji na addinin musulunci sannan ga tukin ganganci da shiga a haka har gwaninta ce a wajen galibin samari da suke irin wannan tukin su ba sa tsayawa idan an je wurin da ake tsayawa wannan gwaninta ce wayewa ce binnanci ne mutum ya shiga a kai fita a guje wannan kan ya kamata a ce an samar da waɗansu dokoki da za su taimaka wajen tsare rayukan mutane da dukiyoyin mutane galibi idan ka je asibitoci na manyan biranen ƙasarmu sai ka samu ward guda rukuni guda na gadaje wanda kawai na 'yan acaɓa ne wanda suke yawan hatsari na san akwai wannan asibitin Mursala a birnin Kano akwai wannan a waɗansu asibitoci a waɗansu garuruka da daban wanda wannan ke nuna wato yawan gangancinsu da yawan shiga a haka da suke yi su kuma din ya kamata su inganta sana'ar su, bai kamata mutum ya bayar da adireshin sana'ar sa ya zanto adireshi ne na kowa ya ganka ya ga mara kirki ba, tare da cewa a cikin sa akwai dattijai, a cikin sa akwai masu iyali, a cikin sa akwai masu tunani da hangen nesa, to amma sun bari waɗanda suke ba dattijan cikin su, ba su da halin dattaku, ba su da da'a, ba su da tarbiya, suna nema su lalata musu sana'ar su ta yadda idan an gan su sai a dauka su duka ba sarki. Kuma wannan haƙƙi ne na gwamnati a ko ina ta tsara yadda za a wato kowane irin abu da jama'a suka bukaci zuwa gare shi bukatuwa ta tilas dan larura ce ta acaba ba jin dadin rayuwa bane ba, da mai yi, da mai hawa, da wanda aka dauka, da wanda ya dauka din dukkan su larura ne. To amma abin da kake da bakin ciki shine yana daga cikin injaza nasarori wani lokacin da gwamnatoci suke ganin sun yi, idan sun kawo mutane babura 2,000, 2,300 da aka yi acaba, wannan ko ba a kirga wannan a matsayin nasara a kasashen da aka ci gaba. Ana kirga wannan ne a matsayin nasara waɗansu ababe, za a kirga waɗanda ba wannan ba a matsayin ababe na nasara. Ya kasance an buɗe kamfanoni, kamfani ɗaya zai ɗauki mutum 1,000, 2,000, 2,500 aiki, 2,000 aikin safe, 2,000 aikin rana, 2,000 aikin dare su kwana, kaga anan gurin wajen 6,000 kamfani ɗaya. Wannan shine hakikanin ci gaba. Wannan ko ba zai yi ba sai an samu wadataccen wutar lantarki, ba za a samu wadataccen lantarki ba sai an samu ingantaccen shugabanci, sai an samu kishin kasa, sai an samu kishin zuciya cikin zukatan shugabanninmu. Amma kaga abin takaici da bakin ciki, duka bai fi waɗansu kwanaki ko waɗansu watanni da suka wuce baya ba, gwamnatin tarayya ta zare kuɗaɗe daga gwamnatocin jihohi gaba ɗaya, jiha 36 haɗe da birnin tarayya na Abuja, duk aka zazzari kuɗinsu, aka yi wani asusu na tsakiya, aka buɗe za a gina tashoshin wutar lantarki guda 7 dukkaninsu a kudancin Najeriya, babu ɗaya arewa. Kuma akwai kuɗin Borno a ciki, akwai kuɗin Kano, akwai kuɗin Kaduna, akwai na Sokoto, akwai na Katsina. Kuma an ce tsari ake bi na federation. Kaga anan gurin ya kamata lokacin da shugaban kasa ya kira wasu taro su yi rigima ko dake-dake su yi akan su kare al'ummarsu. Amma kowa sai dai ya zira musu your excellency, your excellency, kowa sai dai ya zira musu your excellency ya sace muku kuɗi. Menene wanda your excellency ya sace muku kuɗi? Ya yi muku kwace, ya yi muku fashi da makami? Ina wani excellency ya kwace kuɗi, ya shaƙe kuɗin jama'arku? Babu wani ya excellency a cikin wannan. Ya kamata su yi rigima su gwamnonin jihohi. Shugaban kasa ba shi ya naɗa su ba, jama'a su suka zaɓe su. Ba shi suke wa aiki ba, jama'a su suke wa aiki. Amma su ƙyale ya ɗauke kuɗin gwamnatoci na jihohi ya je ya kafa tashoshin wutar lantarki guda 7, babu ɗaya da aka yi ta a ƙetaren jaba dukkaninsu a kudancin Najeriya. Yanzu kuɗaɗen da mutane suke kashewa kawai wajen sayan janareta, tun daga tela mai shagon ɗinki da zai sai janareta na 10,000 ko na 15,000 ko su haɗa kuɗinsu da sai na 100,000 shaguna wajen 6 ko 7, da masu gidaje da kuɗin man fetur da ake kashewa, waɗannan kuɗin na shekara guda kaɗai ya isa gyara wutar Najeriya. Kuɗaɗen janareton kaɗai da kuɗaɗen man fetur na shekara kaɗai ya isa gyara wutar Najeriya. Sannan kuma sai ka samu waɗansu jihohin, yanzu a wannan shekara ukun da aka yi wadda ake cikin ta huɗu, akwai jihar da ta kashe kuɗi wuri na gugar wuri 1,000,000,500,000 biliyan ɗaya kusan da rabi ko na makamancin haka dan ta raba wutar lantarki a ƙauyuka. Metai kawai za ta kafa transformers, falwaya da kuma wayoyin, amma ina wutar? Sai ta zo daga NEPA. To wannan jihar da za ta ƙara waɗansu makamancin wannan kuɗin, ta isa ta yi wa kanta wutar lantarki ta sami wajen 3,000 watt wanda za ta iya rabawa mutane, bayan ita ta shayar da jiharta ta rabawa sauran jihohi ta samu kuɗaɗen shiga. Kuma daga lokacin da ita jiha ta kashe 1,500,000,000 ta sanya wutar lantarki a ƙauyuka, da wayar da ta rataya, da falwaya ɗin da transformer da sun riga sun zama gargashin NEPA, da an buɗe, an yi bikin buɗewa, sun fitar da gwamnatin jiha. Kai ne ma'aikacin NEPA, haka ne ko ba haka ne? Kaga yayi dariya, ya san haka ne. Shahida shahidun min ahli haqqin. Ko da yake an ce ba NEPA ba, PHT Power Holding Company, wasu yanzu ƴan dakon wutar ne, amma ba su suke bayar da ita ba, kaga su ma sun zai, to waye zai bayar? Kaga duk ma wannan wani dabara ce, ita kanta wannan dabara ce ake wa ƴan ƙasa ba su sani ba. Su da su suke bayar da wutar sai suka canja sunan, wai su ƴan dakon wuta ɗin ne. Aikin su idan an samu wutar su raba muku, kuma su ba ku bill, kuma su karɓi kuɗi a wajen ku, to amma ina wutar take? Balle tana idan kwanta. A takaici dai waɗannan ababu wallahi ba ababun dariya ba ne, ba ababun takaici ne a wannan ƙasa. karancin wutar lantarki ya kashe dukkan masana'antu, su kuma sai suna kakkafa wutar lantarki ta kudu, dukkan wani kamfani da ya kulle a Maiduguri ko a Kaduna ko a Kano sai ya koma Lagos ko ya koma Abeokuta ko ya koma ina ne. Da haka yake mu kuma nan gurin muna ƙara talaucewa, muna ƙara kaza, sannan waɗanda amanar mu take hannunsu su kuma sun kasa hango abin ko sun hange shi, baya cikin abin da suke tunani, amma wallahi baya cikin ci gaba har kawai gwamnatoci su sayo babura su raba wa mutane. Kuma wani abin takaici, sai ka ji wani lokacin chairman na karamar hukuma a ce ai ya raba babura bakwai a karamar hukumar da yake da samari marasa aikin yi saboda 150 babur bakwai. To ai me kuma a ɗauki wa a ƙauyuka, a ɗauki wa a kai shi ina? Ya kamata a nan gurin duk su kalli irin waɗannan ababai. Allah ya rufa mana asiri. Wannan yana tambaya dangane da hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna Allah harrama alaikum huquqal ummahat wa wa'ad al banat wa man anwahat wa kariha lakum qila wa qal wa kasrata su'al wa ida'at al mal. Me yana ma'anar wannan hadisi? Ma'anarsa Ubangiji ta'ala ya haramta muku waɗannan al'amura, huquqal ummahat, ya haramta muku saba ma iyaye mata. A nan an ambaci iyaye mata saboda girman haƙƙin uwa a musulunci ya tsara na uba. Su duka guda biyun wajibi ne mutum ya kyautata musu, wa bil walidaini ihsana, amma uwa kuma ta fi girman haƙƙi sama da uba. Saboda hadisin da wani sahabi yake cewa dukan mutane waye fi cancantar kyautatawa ta, sai manzon Allah ya ce mahaifiyarka, ya ce sannan wa, ya ce mahaifiyarka, sannan wa, har sai da ya faɗi mahaifiya sau uku, sannan ya ambaci uba a karo na huɗu. Sai wannan ya nuna mahaifiya ta fi girman haƙƙi, don haka a nan ma sai aka keɓance ta da hukunci. Manzon Allah ya ce Allah maɗaukakin sarki ya haramta muku uquqal ummahat, saɓawa iyayenku mata, wa wa'adal banat, da binne ƴaƴaye mata da rai. Wannan al'ada ce ta mutanen jahiliya, idan mutum an haifa masa mace sai ya binne ta da rai. Wa man anwahat, Ubangiji ta'ala ya hana ku rowa haɗe da roƙo. Akwai wanda yake da tsananin rowa, shi ba zai bayar ba, amma kuma zai roƙi mutane nasu. To ka zama marowaci ɗin baya da kyau, kuma ka zanto marowaci ɗin kuma shi ma duk baya da kyau. Wa kariha lakum qila wa qal, Allah ya ƙi muku qila wa qala, shi ne yaɗa jita-jita. Ka ji labarin da baka da tabbas, baka san makamarsa ba, amma ka je ka ci gaba da yaɗa shi. Shi ya sa manzo Allah ce kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a, ya ishi mutum laifi duk abin da ya ce sai ya faɗa. In dai duk abin da ka ji sai ka faɗa, baka tsaya kai bincike, to zaka zama tataccen makareci ba tare da ka sani ba. Wa kasrata su'al, sannan an haramta muku, an ƙi muku yawan tambaya. To malamai suka ce abinda ake nufi yawan tambaya a nan gurin, in dai wadda take da alaka da addini ce, ita ce tambaya ta ƴar ƙure. Kana son ka gwada malamin ka ga ya sani ko bai sani ba, kai masa tambaya don ka ƙure shi. To wannan kafiran da sun rinka yi wa annabawa irin wannan tambayoyin don su ƙure su. Allah ce am turiduna an tasalu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufr bil iman faqad dhalla sawa'a sabil. Wato kuna son ku rinka yi wa annabin ku tambayoyi na ƴar ƙure, irin yadda aka rinka yi wa annabi Musa tambayoyin ƴar ƙure a dadan a ƙure shi. To irin wannan tambayar bata halatta ba. Ko mutum ya yi tambaya cikin abinda ilmantuwa da shi baya da amfani, jahiltarsa kuma bata cutar da kai komai. To wannan tambayar ma bata da amfani. Kamar mutum ya ce na ji an ce Fir'auna yana da wani wazirinsa sunan shi Hamana, to shi Hamana da shi da Fir'auna waye girmo ni? Kaga nan idan ka gano waye girmo ni sai me, kuma in ka jahilci haka sai me? Sannan shi Fir'auna yana da mace sunanta Asiya, banda ita yana da waɗansu matan? To in ka gano yana da waɗansu matan sai me, kuma in ka jahilci haka kuma sai me? Sannan Fir'auna shekarunsa nawa a duniya kafin ya mutu? Kaga duk waɗannan ilmun la yanfa wa jahalun la yadur, ilimin da baya da amfani, jahilcin da baya cutarwa kenan, abinda malamai ke kiransa kenan. To irin waɗannan tambayoyin ba su da amfani, kuma ba a san mutum ya shagaltar da kansa wajen yin su. Ko kuma ka yi tambaya don a faɗi laifin wani ka ji daɗi, wannan tambayar ita ma ba ta da kyau, don kana da mummunan niyya. Innamal a'malu binniyat, kai niyyarka yanzu ba ta da kyau. Inda a ce ka yi tambaya don wani ya gane kuskurensa ya gyara, wannan ita ce manufarka, to wannan niyya ce mai kyau. Amma ka yi tambaya don in an faɗi laifinsa kai ka san ba haka ba ne ka ji daɗi, to kaga mummunan niyya ce. Duk irin wannan tambayoyin ba su da kyau. Wa ida'atul mal, Ubangiji ta'ala ya ƙi mana tozalta dukiya. Tozalta dukiya shi ne yin almubazzaranci wajen kashe ta. Wannan haramun ne almubazzaranci. Wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin. Allah ce masalan bazzaranci dangin shedan ne, yan uwan shedan ne. Wa kana shaytan rabbihi kafura. Wannan yake cewa yaso da dama a cikin tafsirinka sai ka ambaci waɗansu hukunce-hukunce sai ka ce amma ba za a aiwatar da su ba sai karkashin sarki musulmi ko halifa musulmi. Tambaya ta anan, wace hanya ce ya dace a bi don a samar da halifanci na musulunci a ban ƙasa? Hanya ta farko imani. Idan imani ya nuna a cikin zukatan dukkanin musulmi ko kaso mafiya yawa nasu, don ba sharadi ba ne sai kowa musulmai ɗin nan a ce adadinsu, to kowanne ya samu guzuri na imani da ya iya yin jihadi, ya iya ba da ransa, ya iya ba da dukiyarsa, su duka gaba ɗaya ko kaso mafi yawa daga cikinsu. To wannan hanya ta farko kenan. Sannan hanya ta biyu ɗin, to kuma sai a sami wato ainihin hijira. Mutane su ƙaurace wa dukkan tsarin da ba na Allah ba, su rayu akan tsarin Allah bayan imani ya nuna a cikin zuciya. To ita kuma hijira iri biyu ce. Akwai hijira daga shirka zuwa ga imani, daga bid'a zuwa ga sunna, daga sabo zuwa ga da'a. Wannan ita ce hijira ta farko. Dai sai in mutum ya yi ta ne zai iya hijira ta daga gari zuwa gari. Dukkan mutumin da bai ƙaurace wa shirka ba, bai ƙaurace wa bid'a ba, bai ƙaurace wa ayyukan sabo ba, to ba zai iya yin hijira ba. Wanda take ta daga gari zuwa gari. Dan haka duk lokacin da ake maganar hijira, wannan ake nufantawa a farko. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Kaga ila Allah wa rasulihi, to kaga kenan ba daga gari zuwa gari ba. Al hijra ila Allah shine suka ce bit tauhid, wal hijra ila rasulillah bi mutaba'ati sunnatihi alayhi salatu wassalam. Ina fata an fahimta. Ibn al-Qayyim yayi bayani mai kyau akan wannan a cikin littafin wannan karamin littafi, ina jin Zadul Muhajir sunansa ko wani abu makamancin haka, risala ce tsagira, kuma yayi bayani akan hijira da waɗansu bangarori nata kuma a cikin littafin Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. To idan aka samu imani ya nuna a cikin zukatan mutane, aka samu mutane a rayuwarsu ta yau da gobe da mu'amalarsu a gidajensu, su da iyalinsu, kasuwancinsu, zamantakewarsu, duk sun ƙauracewa ha'inci, sun ƙauracewa algucu, sun ƙauracewa dukkan wani tsari na zamba da cuta, sun koma tsarin Allah tsantsa, to wannan tabbatacciyar hijira kenan. To a wannan lokaci su da kansu za su ga waye ya kamata su yi wa mubaya'a a cikinsu, saboda matakinsu na ilimi, matakinsu na ikhlasi, matakinsu na tsoron Allah ya kai nasu sallama wa wani, in sun gane wani ya fi su cancanta a ilmance da kuma ta fuskar tsoron Allah da tarbiyya. To lokacin da aka sami irin wannan, shine mutane za su iya jihadi, sannan sai daular musulunci kuma ta tabbata. Ina fata an fahimta. To kaga hanyar tana da tsawo kuma gajera ce. Tsawonta shine wato tana buƙatar aiki, amma gajartar ta abubuwan da suke buƙata ba su da yawa. Matatakala ɗaya, biyu, uku zuwa huɗu sai ga an faɗa cikin daular musulunci. To amma kafin a tsallake matatakala ta ɗaya, kafin a shiga ta biyu, kafin a shiga ta uku, to a nan gurin ake samun rudani. Kuma duk lokacin da ka taho za ka tsallake ta farko ka ce banda ita, bari a je ta ukun ko ta hudu. Idan an kafa daular musulunci a dawo a gyara wannan ɗin daga baya, to kuma ka riga ka yi kuskure tun farko, daular ba za ta kafu ba ballantana, kuma ka ce za ka dawo ka gyara wannan. Sannan samar da daular musulunci wajibi ne namu na mu duka, amma gyara shikashikan imani a cikin zukata, gyara aqida, gyara sallah, gyara azumi, gyara zakka, wajibi ne na kowane ɗaya a karan kansa shi. To kaga akwai bambanci tsakanin wajibinmu na mu duka da wajibin kowa a karan kansa. To ko da wani lokaci mutane ba sa iya taruwa su yi wajibinsu na gari duka, sai bayan sun iya yin wajibinsu a matsayinsu na ɗaiɗaiku. In ba za su iya wannan mutuwancin ma ba za su iya su. Allah gane da mu. Wannan kuma yake cewa wai gaskiya ne cewa sanadiyar faɗin Allah ta'ala wa zakirillah kasiran wa zakirati, sanadiyar saukar wannan aya shine zikirin juma'a da ake yi na yan dariƙa, ba gaskiya bane ba? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara da kansa dan shi aka saukarwa da Alƙur'ani. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqin والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حديث يازو cikin sunan Abu Dawud da na Tirmidhi da Muslim da Imam Ahmad dan Hanbal. Manzo Allah ce dukkan namijin da ya tayar da matarsa cikin dare suka tashi suka yi sallar nafila tare shi da ita, to za a rubuta su cikin wazakirin Allah kaseeran wazakirati. Bai ce mana ba wanda yaje zikirin Juma'a suka zagaye kalle suna yi da sauti ɗaya suna rerawa, manzon Allah bai faɗi wannan ba, amma ya faɗi wannan. Saboda haka fassara ayar ba yadda manzon Allah ya fassara ba, wannan kuskuren fassara ne. Ka duba kuma cikin tafsirin Ibn Kasir, shi zikiri da ake yin ranar Juma'a da za a haɗu a zagaye kalle ana yi, shi bid'a ne, bai da asali cikin addini. Dan ana son zikiri kowa ya shi kadai, wa rajulun zakara Allah saliyan fa fadat aynahu, da haka ya kamata ai hattara. Wannan kuma yana tambaya cewa shi dalibi ne a makarantar koyon aikin likitanci a nan teaching hospital na Maiduguri, to suna da wani ma'aikaci wanda yake magulmaci, yana yawan hada mutane fada har ma aka rika ganewa. To abin yanzu ya ketare su har ya kai ga yana shiga wajen malamai ko wajen mata na malamai su hada gulma. To irin waɗannan mutane da aka san su, su biyu ne sanannu ne, duk ɗalibai sun san duk wanda aka yayi fada mutum biyu wanda suka hada su fada, dan magulmata ne, sun iya ƙarya, sun iya tsegumi. Ya halatta an bi sunan su akan minbarin Juma'a da laifin su. Mataki da za a yi na farko shine a yi musu nasiha, idan sun kici ya halatta a faɗi sunan su kowa ya ji, dan kowa ya kubutar da sharrin su. Amma sai an musu wancan sun kici, sannan za a je wancan. Allah shirye da su su gane. Wannan yana magana kan manyan sunayen littattafai da suka shahara a fannin adabi tare da sunayen mawallafan su. Nan kaga ba tambaya bace bata. Makaranta a fagen adab sun ambaci rukunan adab, suka ce rukunan adab ga ɗalibin da yake son ya karanci adab ya san shi littattafai hudu ne. Allah sa an iya tuno su duka. Na farko akwai littafin Adabul Katib na Ibn Kutayba, kamar juz'i ɗaya ne, bai fi wannan girma ba haka, littafi ne mai kyau ƙwarai da gaske. Na biyu akwai littafin Al-Bayan wa Tabiyin na Jahiz, wannan littafi ne babba kamar mujalladi uku. Sannan kuma akwai littafin Al-Kamil fil Lughati wal Adab na Al-Mubarrid, to na manta na hudu. Amma da waɗannan ukun Allah ya sa na tuno su. Suka ce waɗannan su ne rukunai a adabin larabci, duk wanda ya karanci waɗannan su sai zai kurance, zai gwanance a adab. To banda su kuma akwai littafai na adab masu yawa, ko na da ko na yanzu. Daga ciki akwai littafi mai kyau na Ibn Abdul Barr, littafin Bahjatul Majalis, wannan littafin yana da kyau, juz'i uku ne, shi ma na adab. To banda shi akwai tare littafai masu yawa, shi dai adab ba tare littafin bane ba, yawan karatun shi ne adab. Idan kana so ka kware shi ne yawan karatu, kamar yadda shi Jahiz jirin ka yi, tunda shi ne duk wanda zai maganar adab sai ya kawo maganar Jahiz. To shi kuma Jahiz, wato wajen dai nacin karatu, lallai ana sarawa Jahiz. Mutumin da yake zuwa shagon da ake sayar da littattafai ya biya kuɗi ya ce a bashi dama ya kwana a ciki, su kuma su samu riba biyu, gashi ya basu kuɗi zai kwana a ciki kuma gashi yana musu gadi. Shi kuma burinsa ya karanci littattafan da baya da su a labirari dinsa, waɗanda zai kwafe kuma ya kwafe da hannu. Suka ce duk irin yadda ya ƙoƙarin ya cika wa littattafai alƙawalinsu, su littattafai ba su cika masa alƙawalinsa ba, domin littattafai ne suka jibgo masa aka yi faɗi ya mutu saboda nacin karatu. Shi ne ce duk abin da ka gani a rubuce ka karanta. Wannan falsafa ta shi ta duk abin da ka gani a rubuce ka karanta. Waɗansu ɗin sun ɗauke ta a matsayin falsafa ce mai kyau. Suka ce domin ɗayan biyu ne, in mai amfani ne zai amfane ka, in mai cutarwa ne kuma ka gane cutar sai ka kauce mata. To amma ba kowa ne kuma zai karanta cuta ya gane cuta ce ba. Ina ba ta fahimta. Sai bayan mutum yana da hasana, yana da garkuwa da za ta tsare shi. Amma dai babban abin da ke sa mutum ya ƙware a fagen ilimi, wanda kuma adabi na ciki, shi ne yawan karatu. Yawan karance-karance, yawan kwatanta abin da ka karanta da abin da wani ya karanta. Suka ce dan kayi karatu kai kadai a gida, kayi nazari, baka tattauna da kowa ba, baka sanin ka sani ko ka fahimta daidai ko kayi kuskure, amma sai ka hada kai da wani. Yanzu ko mahaddaci baya gane lalle haddasa tano na sai ranar da yaje aka tafa tukuri da shi, aka yi musaffa daga bakara zuwa nasi aka kwana, yaga cewa bai ha'inci kansa ba wajen da anjima ya dauki buta. Ka sani akwai gardawan da suke dabara, in ya ga ta kusan zawowa ga zagawowa kansa yi lissafi, yaga izufin da za a zo kansa yana da wahala, sai ya dauki buta wai zai canja alwala. A kwanacin baka gudu wajen canja alwala ba. To kai ne hafizi, dan ka ji su sun ji ka, shi yasa ɗaya daga cikin malamai ke cewa duk abin da ka karanta baka gane ingancin sa sai ka hada da abin da wani ya karanta, amma ka je kai nazari kai kada ka kula a cikin gida, baka tattauna da kowa ba, baka yi gumurzu da ɗaliban ilimi ba, da kai sai waɗansu ƴan muridai da suka zagaye ka da kayan magana sai sami'na wa ata'ana, yaya za ka gane kai malami ne? Sai ka hadu da sauran ka ce an ce an yi bayayyar dalili, an yi musayar dalilai da ka'idoji na ilimi, to sannan ka san cewa eh ka isa kai ma ka fito kai magana. Imam Malik ya ce ban yadda na fara karantarwa ba sai da mutum 70 cikin waɗanda sun isa a Madina suka ce ya kamata ka fara karantarwa, sun gwada shi sun ji shi, shi ma ya gwada su ya ji su. To amma yanzu kaga abin ba haka yake ba, duk wanda ya ga dama kawai sai ya wa kansa naɗi kawai ya fito ya ce shi ma malami ne, illa iyaka rukunan zama malanta gurgudan yadda raunanka ya fi girma. Kuma in ka ga dama rawanin ka yi shi mai launin launi roɗi roɗi shi ne binni, dan ka bada tsoro wani kore kore tsanwa tsanwa. Allah rufa mana asiri, Allah ba mu ilimi mai amfani. Ubangiji ta'ala ya ce lakinir rasulu wal ladina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun, amma annabi da waɗanda suka yi imani tare da shi sun yi jihadi da dukiyoyinsu da kayukansu sannan suka yada addinin musulunci. Wa ulaika lahumul khairat, lalle waɗannan suna da alkhairai masu tarin yawa. Ko kace lahumul khairat, an yi musu alkawali na matan gidan aljanna da aka ce fihinna khairatul hisan wa ulaika humul muflihun, sannan waɗannan suna za su rabota. Ayat da muka tsaya jiya kan take nan, yau kuma za mu tafi ayat ta gaba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم.
Ubangijeci a adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, wato Allah yayi musu tanadin aljanna wadda koramu ke gudana karkashin gine-ginanta ko kuma karkashin itacen da ke cikinta, khalidina fiha za su dawwama a cikinta. Zalika al-fawz al-azim, wancan kam shine rabo wanda yake mai girma, Allah sa mu cikin su. Allah yace waja'a al-mu'adhdhiruna min al-a'rabi, sai masu ba da uzuri suka zo min al-a'rabi, cikin mazauna karkara. Al-a'rab jam'i ne, mufrad din kalmar a'rabi. Al-a'rabi ya zama mazaunin karkara guda daya, amma al-a'rab mazauna karkara su da yawa. Waja'a al-mu'adhdhiruna min al-a'rab, masu ba da uzurin cewa ba za su je yaki ba daga cikin mazauna karkara, sai suka zo liyu'zana lahum, dan ayi musu izini su zauna ba sai an tafi da su yakin Tabuka ba. Wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu, amma waɗanda suka karyata Allah, suka karyata suka yi wa Allah da manzon Allah ƙarya kuwa, su ne munafukai, su kan sun yi zaman su a gida. Waɗansu daga cikin su su zo su ba da uzurin ma na ƙaryar ba su zo ba. Allah ce sayusibu alladhina kafaru minhum azabun alim, lalle da sanin zai shafi waɗanda suka kafirta, wato azaba wadda take mai radadi. Malamai sun yi sabani dangane da kalmar al-mu'adhdhiruna, don waɗansu suna fassara ta da masu uzurin ƙarya, masu uzuri amma na ƙarya. Idan mun fassara ta da masu uzurin ƙarya, sai mu ce ashe munafukai waɗanda ba su je yakin Tabuka ba iri biyu ne. Iri na farko waɗanda suka zo suka ba da uzurin ƙarya su ne waja al-mu'adhdhiruna min al-a'rabi liyu'zana lahum. Kashi na biyu su ne waɗanda su suna ganin ma ba sai sun zo sun faɗi uzuri ba, kawai za su yi zaman su a gida, su ne wa ka'ada allazina kadzabu Allah wa rasula. Waɗansu malaman suka ce a'a, al-mu'adhdhiruna su ne waɗanda suka ba da uzuri na gaske. A larabci al-mu'adhdhir ma'ana wanda ya ba da uzuri na gaske, ya faɗi uzurin da lalle gaske ne, to irin waɗannan su ake nufi. Suka ce dan abin da yasa aka ce su ake nufi a ayar, Ubangiji ya bambance su da nabiyinsu, su ne wa qa'ada allazina kadzabu Allah wa rasula, su waɗannan nabiyin da suka zauna an siffanta su cewa kadzabu Allah wa rasula, sun yi wa Allah da manzon Allah ƙarya. Wannan sai nuna waɗancan na farkon kenan su ba ƙarya suka yi ba, uzurin gaske ne suka faɗa. Allah ce laysa 'alal du'afa'i,
laysa 'alal du'afa'i wala 'alal marḍā wala 'alal الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون
Ubangiji ce laisa alal du'afa abinda ake nufi da ad-du'afa anan sune gajiyayyu waɗanda sun gajiya saboda shekaru sun yi musu yawa tsofaffi kenan wala alal marda abinda ake nufi da al-marda anan gurin sune marasa lafiya jam'i ne na kalmar marid wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun sannan babu laifi kan waɗanda basu samu abinda za su ciyar ba wajen tafiya yaki dukkaninsu da ad-du'afa da kuma al-marda da alladhin la yajiduna ma yunfiqun dukkaninsu laysa alaihim harajun babu wani kunci akan su lafazin haraj na nufin ad-dhiq wadan suka ce al-haraj na nufin adh-dhanb laysa alaihim dhanbun fi tarkil jihad laysa alaihim dhanbun fi adami khurujihim ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 'ama tabuk ba su da laifi da suka zauna a gida ba su fita tare da annabi ba wajen yakin tabuka saboda suna da dalili na gajiya su gajiyayyu ne ad-du'afa gajiyayyu saboda tsufa ko saboda kuturta ko saboda makanta ko saboda gurguntaka sannan al-marda marasa lafiya suna da wani dalili na rashin lafiya da ya hana su sannan kuma allazina la yajiduna ma yunfiqun wanda ba su da kuɗin da za su sai dabbar da za su hau su tafi kuma tafiyar ta fi karfin a tafiya kasa tunda kilomita 600 doriya kaga tafiya ce mai nisa to irin waɗannan sai Allah ya ce babu laifi akan su dan ba su je yakin Tabuka ba wato wanda baya cikin wannan idan bai je yaki ba zai zama abin zargi amma kowane daya cikin daidaikun waɗannan baya zama akan abin zargi dan bai je yaki ba amma da sharadi idza nasahu lillahi wa rasuli idan sun tsantsanta tauhidin su ga Allah kuma sun tsantsanta biyayyar su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin an-nushu a cikin larabci na nufin al-ikhlas dan haka manzon Allah ya ce addinun nasiha addinun nasiha addinun nasiha sahabbai suka ce liman ya rasulullah sai manzo Allah ya ce lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati almuslimina wa ammatihim shi addini gabaɗayan sa tsarkin zuciya shine addini kyautata niyya shine addini sai suka ce kyautata niyya game da wa sai ce game da Allah idan mutum yayi tsarkin zuciya game da ubangiji bai dingina masa abokin tarayya ba bai dingina masa sa'a ba bai dingina masa da ko mace ba sannan ya kadaita shi da ibada shi kadai to wannan shine an-nasihatu lillah amma an-nasiha li rasulillah tsantsanta biyayyar ka ga manzon Allah wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda aka ce wani ya ce su wani sun ce su wani sun aikata kai ba za a rude ka da yawan su ko kuma karancin adadin su ba kai dai kana so su samu shaida daga bakin manzon Allah shine yake kafin su ce in abin nan da su wani da wani suka ce manzon Allah ya bada shaida akan sa to sai kai biyayya dan kai kana tsantsanta biyayyar ka ne ga manzon Allah ibada ta Allah ce shi kadai biyayya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kadai zai yi bayanin yadda za a bi Allah banda manzon Allah ba wanda yake yi bayanin yadda za a bi Allah in har ka ce ga hanyar za a bi Allah ya zanto ta manzon Allah kamar maita ba sabuwa ka kirkiro ba ba sabuwa ka kago ba shine ibn al-qayyim ke cewa الطرق الى الله كلها مسدوده الا طريق واحد hanyoyin zuwa ga Allah gabaɗaya a toshe suke a rufe suke a kulle suke sai hanya daya ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa Allah ce izana sahulillahi wa rasuli dan haka nasiha ga manzon Allah shine tsantsanta biyayya gare shi nasiha ga littafin Allah yadda da cewa wahayin Allah ne karanta shi fahimtar sa sannan yin aiki da abin da ya kunsa sannan kiran mutane zuwa ga haka nasiha game da shugabannin musulmi karfafar su idan sun yi daidai yi musu nasiha idan sun yi kuskure ta hanyar da ta dace sannan kuma nasiha game da sauran talakawa sauran gaba garin musulmi shine ka tsare wa kowane musulmi jininsa ba za ka zubar masa da jininsa ba ta hanyar duka ta hanyar sauka ta hanyar sara ta hanyar kisa ta hanyar yi masa lahani sannan ka tsare masa dukiyarsa, ba za ka masa sata ba, ba za ka masa yankan aljihu ba, ba za ka masa algushu ba, ba za ka masa magudi ba, ba za ka masa kwace ba, sannan kuma ka tsare masa mutuncinsa, kada ka yi masa kage, ka siffanta shi da siffa da za ta kaskantar da shi, kawai dan ya baka haushi, kai ko kafi kowa sanin cewa wannan siffar ba tashi bace ba. Kowanne musulmi yana binka bashin waɗannan ababen guda uku, jininsa, mutuncinsa, dukiyarsa. To wannan ita ce li'immatil muslimina wa ummatih. Ubangiji ta'ala ce da sharadi izana sahulillahi wa rasuli ma 'alal muhsinina min sabil. Lafazin sabil anan wadansu sun fassara shi da cewa iqab, wadansu kuma sun fassara shi da cewa al'itab. Idan an ce al'itab, abin nufi ma 'alal muhsinina min sabil, babu zargi ga wadanda suke da ihsani. Duk mai ihsani babu zargi a kansa. Mai ihsani anan su ne waɗanda suka zauna ba su je yaƙi tare da annabi ba saboda wani karɓaɓɓen uzuri a shari'ance. To kaga su waɗannan masu ihsani ne, don haka babu zargi a kansu. Idan ka fassara shi da iqab, ma'ana ma'al muhsinina min iqab, ma'ana dukkan waɗanda suka yi ihsani babu wata uquba a kansu. Allah maɗaukakin sarki ba zai musu azaba ba a sanadiyyar rashin ta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ghafurur rahim, Allah mai gafara ne, Allah kuma mai jin kai ne. Sai Allah ya sake cewa wala alal ladina idza ma atawka litahmilahum, haka babu laifi akan waɗanda suka zo maka litahmilahum dan ka basu abin hawa, qulta kai kuma sai kace da su la ajidu ba ahmilukum alayhi, ba ni da abin hawan da zan baku ku hau ku je ta buka. Tawallaw, su kuma sai suka juya, wa ayunuhum tafidu min ad-dam'i, idanansu sun cika da hawaye, shine tafidu min ad-dam'i. Asalin ayn wanda shine ido la yafidu, الدم هو الذي يفيض، الماء هو الذي يفيض، أما أنجنا الفيض هو الإفاضة زوا جيدو دم بالغة أتيك الله رشي، أما إن بهك بقى جيدو بايا غدانا ذكر سا، أبين ذكر سكي جيدو سكي غدانا وتوهواي، ده أبين ذكر روا كودنج روا سكي غدانا، أما قاير جيدو بدنج روا بسي باتا غدانا، أما سأك جنجنا غدانا زوا قاير جيدو أنا نكين هواي دم بالغة نكوي ومتوكا ودم كوكانسو. Cewa kuka ne na gaske ba kukan munafici ba, don mai kukan munafici ba da dukkan ido yake ba, aran hawayen yayi, dan haka za a ganshi a gefen nan ko a gefen nan, ba zai cika ba gaba ɗaya ta ko ina. Shi yasa suke cewa iza tabakat dumu'un fi jufunin tabayyana man baka mimman tabaka, idan hawaye suka yi yawa a ido, ka kalli wannan, ka kalli wannan, ka kalli wannan, to za ka gane mai kukan gaske da ko mai kukan ƙarya. Akan gane su idan Allah ya baka basira, idan Allah ya saka cikin masu gane al'amuran. Ubangiji ta'ala ce wala alal ladina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafidu min ad-dam. Da suka zo manzon Allah ce ba ni da abin hawan da zan dauke ku, sai suka juya suna ta kuka za a tafi jihadi ba tare da su ba. Kaga shauki da sha'awar yada addinin musulunci, da yadda musulunci ya ratsa cikin zukatansu. Hadisi ya tabbata cikin sahihul Bukhari. Wani kaso na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin al-ash'ariyuna, su ne mutanen Abu Musa al-Ash'ari, kabila ce daga kasar Yaman, suka zo wajen annabi suka ce a bamu abin hawa da zamu hau mu tafi jihadi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya waiga ya waiga, yace ba ni da wani abu da zan baku, wallahi la ahmilukum, wallahi ba zan baku abin hawa ba, ba ni da abin hawan da zan baku ku tafi. Wama indi shay, wama indi ma ahmilukum alai. To ana nan kuma, ashe kuma akwai waɗansu sojoji da manzon Allah ya tura dan kai farmaki wajen waɗansu masu adawa da musulunci. To sai suka ci nasara a wajen yaƙi, sai suka zo da ganima, cikin ganimar kuma har da ababen hawa, raƙuma da dawaki. Sai manzon Allah ya kirawo su yace ainan nafarul ash'ariyun, ina waɗannan gungun mutanen kabilar ash'ariyun? Suka ce ga mu. Suka dawo wajen manzon Allah, sai manzon Allah ya ba su raƙumi guda biyar, yace to ga abin da ya samu, sai ku san waɗanda za su hau, sauran kuma su haƙura. Lokacin da ya ba su wannan raƙumi guda biyar, sai suka zo suna cewa manzon Allah, amma ka manta faɗa rantsuwa kai cewa ba za ka ba mu abin hawa ba? Yace eh, na rantsa a lokacin ba ni da abin hawan ne, amma kuma yanzu gashi ya zo, sai in ba ku, ba yanda za a yi rantsuwa cewa ba zan yi kaza ba. Daga baya kuma sai in samu daman yin shi, kuma in ga yin ya fi alkhairi, face sai na yi, dai in samu alkhairin idan ya so na yi kafarar rantsuwata. To sai manzon Allah ya sunnanta mana cewa idan mutum ya rantsi cewa ba zan yi kaza ba, daga baya ya ga yin wannan abin shine alkhairi, to ya kamata ya yi wannan alkhairin sai kuma ya kafarar rantsuwansa. In kuma ya rantsi cewa sai na yi kaza, daga baya kuma ya ga yin wannan abin ba alkhairi ba ne, to gare ki idan yaso daga baya kuma sai ka fara rantsuwarsa. Ala kulli halin dai cikin waɗanda suka zo gaban manzon Allah suna kuka daga baya, waɗansu an samu abin hawa da suka tafi, waɗansu kuma ba su samu abin hawa ba, sun zauna. Da haka Ubangiji kuma ya riga ya kore zargi ga barinsu, domin faɗin sa wala alal ladina zama a tauka an yi afafin sa ne akan laysa alal du'afai wala alal marda wala alal ladina la yajiduna ma yunfikuna harajun. Ha kuma wala alal ladina zama a tauka laita hamilahum qulta la ajidu ma ahamilukum alayhi harajun, suma babu haraj akan su, babu kunci akan su. Tawallau wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i, suka juya suna kuka hazanan, domin damuwar Allah ya jidu ma yunfikun, ba su samu abin da za su sai dabba su yi guzuri don su fita yaƙin ba. Sai Allah ce
innama as-sabilu 'ala alladhina yasta'dinunaka wa hum aghniya rabbu bi يكونوا مع القوالب وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
إنما السبيل على الذين يستأذنونك سندي زرقي إذا منفسر سبيل لتوا زرقي كوكما سندي أقوبة دا أذابة إذا منفسر توا السبيل أنا نفهم العقاب والأذاب سندي كتن زرقي ينا هواني على الذين يستأذنونك كم قد أنت سكي نيمي إذننك سسي بذاس فتياكي با وهم أغنياء الهالي سنة ما سوى داتا suna da abin da za su sai dabbar hawa, suna da abin da za su yi guzuri, suna da abin da za su sai kayan abinci su barwa mutanen gidansu har su je su dawo. Amma tare da haka sai suka zo suka bada uzurin ƙarya don kasu je yaki. Irin waɗannan su ne zargi ke hawa kansu. Radu bi an yakunu ma'al khawalif, sun yarje wa kansu zama tare da zaunannu a gida, su ne mata da yara ƙanana waɗanda ba su balaga ba. Wa taba Allahu ala qulubihim fa hum la ya'lamun, Ubangiji ta'ala ya sanya murfi akan zukatansu, ba za su taɓa sanin alkhairin da ke cikin fita yaƙi ba, ba za su taɓa sanin alkhairin da ke cikin dacewa da shahada in an fita yaƙi ba. Wato shi yaƙi yana tabbatar da martaba ce ta al'umma in har sun gane shi, to su ba za su fahimta ka ba. Ya'tazuruna ilaykum idza raja'tum ilayhim, suna kokarin gabatar da uzuri gare ku lokacin da kuka dawo wajensu. Wato haka munafukai suke, idan an tafi yaƙin ba da su ba, suka tabbatar annabi ya je ya dawo lafiya, to sai su rinka tanadan uzuri, kowa yana tanadan ƙaryar da zai je. Sai Allah ce kul la ta'tazuru, in sun zo za su yi magana ka ce da su la ta'tazuru, kar ma ku bani hanzari, kar ku ce za ku faɗa mun uzuri. Lannu mai ihsani anan su ne waɗanda suka zauna ba su je yaƙi tare da annabi ba saboda wani karɓaɓɓen uzuri a shari'ance. To kaga su waɗannan masu ihsani ne, da haka babu zargi a kansu. Idan ka fassara shi da iqab, ma'ana ma'al muhsinina min iqab, ma'ana dukkan waɗanda suka yi ihsani babu wata uquba a kansu. Allah maɗaukakin sarki ba zai musu azaba ba a sanadiyyar rashin fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ghafurur rahim, Allah mai gafara ne, Allah kuma mai jin kai ne. Sai Allah ya sake cewa wala alal ladina idza ma atawka li tahmilahum tahmilahum, haka babu laifi akan waɗanda suka zo maka li tahmilahum dan ka basu abin hawa. Qulta, kai kuma sai kace da su la ajidu ba ahmilukum alayhi, ba da abin hawan da zan ba ku ko hauku je ta buka. Tawallau, su kuma sai suka juya. Wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i, tafidu min ad-dam'i, idanunsu sun cika da hawaye, shine tafidu min ad-dam'i. Asalin ayn wanda shine ido la yafidu, ad-dam'u huwa allazi yafidu, al-ma'u huwa allazi yafidu, amma an jingina al-fayd ko al-ifada zuwa ga ido dan mubalaga a cikin larabci. Amma in ba haka ba, ai ido baya gudana da kansa, abinda ke cikin ido shike gudana, wato hawaye. Duk abin da yake ruwa ko dangin ruwa shike gudana, amma kwayar ido ba dangin ruwa bace, ba ta gudana. Amma sai aka jingina gudana zuwa ga kwayar ido, ana nufin hawaye dan mubalaga na kaiwa matuƙa wajen kukansu. cewa kuka ne na gaske ba kukan munafici ba, don mai kukan munafici ba da dukan ido yake ba. Aran hawayen yayi, dan haka za a yin yayi, dan haka za a gan shi a gefen nan ko a gefen nan, ba zai cika ba gaba ɗaya ta ko'ina. Shi yasa suke cewa iza shi tabakar dumu'un fi jufunin ta bayyana mambaka mimman tabaka. Idan hawaye suka yawa a ido, ka kalli wannan, ka kalli wannan, ka kalli wannan, to za ka gane mai kukan gaske da ko mai kukan ƙarya. Akan gane su idan Allah ya baka basira, idan Allah ya saka cikin masu gane al'amuran. Ubangiji ta'ala ce wala alal ladina izama atawka li tahmiluhum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafidu min ad-dam. Da suka zo manzo Allah ce ba ni da agan hawan da zan dauke ku, sai suka juya, suka juya suna ta kuka, za a tafi jihadi ba tare da su ba. Kaga shauki da sha'awar yada addinin musulunci, da yadda musulunci ya ratsa cikin zukatansu.
Wani kaso na sahaba,
hadisi ya tabbata cikin sahihul Bukhari, wani kaso na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin al-ash'ariyuna, su ne mutanen Abu Musa al-Ash'ari, kabila ce daga kasar Yaman, suka zo wajen annabi suka ce a ba mu abin hawa da za mu nemo tafi jihadi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya waiga yace ba ni da wani abu da zan baku, wallahi la ahmilukum, wallahi bazan baku abin hawa ba, ba ni da abin hawan da zan baku ku tafi.
Wama indi ba ahmilukum alaihi,
farmaki wajen wadansu masu al'amari. To ana nan kuma, ashe kuma akwai wadansu sojoji da manzon Allah ya tura dan kai farmaki wajen wadansu masu adawa da musulunci. To sai suka ci nasara a wajen yaƙi, sai suka zo da ganima, cikin ganimar kuma har da ababen hawa, guda kuma da dawaki. Sai manzon Allah ya kira su yace ainan nafar al-ash'ariyun, ina waɗannan gungun mutanen ƙabilar al-ash'ariyun? Suka ce ga mu, suka dawo wajen manzon Allah, sai manzon Allah ya ba su ragumi guda biyar, yace to ga abin da ya samu. Sai ku san waɗanda za su hau sauran kuma su kura. Lokacin da ya ba su wannan raƙumi guda biyar, sai suka zo suna cewa manzon Allah, amma ka manta faɗa da rantsuwa kai cewa ba za ka ba mu abin hawa ba. Ya ce eh, na rantsa a lokacin ba ni da abin hawan ne, amma kuma yanzu gashi ya zo sai in ba ku, ba yanda za a yi in rantsuwa cewa ba zan yi kaza ba. Daga baya kuma sai in samu damar yin shi, kuma in ga yin ya fi alkhairi, ba shi sai na yi sai in samu alkhairi idan ya so na yi kafara rantsuwa. To sai manzon Allah ya sunnanta mana cewa idan mutum ya rantsa cewa ba zan yi kaza ba, daga baya ya ga yin wannan abin shi ne alkhairi, to ya kamata ya yi wannan alkhairin sai kuma ya kafara rantsuwansa. In kuma ya rantsa cewa sai na yi kaza, daga baya kuma ya ga yin wannan abin ba alkhairi ba ne, to gane idan ya so daga baya kuma sai ya kafara rantsuwa. Da suka tafi waɗansu ne ba su halin da cikin waɗannan waɗanda suka zo gaban manzon Allah suna kuka daga baya ba rigi ga samu abin hawa, da suka tafi waɗansu ko ba su samu abin hawa ba sun zauna, da haka Ubangiji kuma ya riga ya kore zargi ga barin su, domin faɗin sa wala alladhina zama a tauka an yi aka sun sa ne a kalle su ala du'a mai wala al marda wala alladhina la yasmuna ma yunfikuna harajun harajun wala alladhina zama a tauka li tahmilahum qulta la ajidu ma yunfikuna alayhi harajun kuma babu harajin kan ba ku kunci a kan wallahu wa a'yunuhum taqidu min ad-dam'i fayatadu yasna kuka hasanan domin damuwar Allah ya tudu ma yunfikun ba su samu abin da za su sai dan ba su yi guzuri dan domin damuwar Allah ya tudu ma yunfikun ba su samu abin da za su sai dan ba su yi guzuri dan da yake da
kawhum awaniya rabu bi an yaqumu ma al-qawalif wa qaba يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
إنما السبيل على الذين يستأذنونك سندي زرقي إذا من فسر سبيل لتوا زرقي كوكما سندي أقوبة دا أذابة إذا من فسر توا السبيل أنا نفهم العقاب والأذاب sani dai kadin zargi yana hawa ne alal ladina yasta'zununa kan wadanda suke neman izininka su ce ba za su fita yaki ba wa hum aghniya alhali suna masu wadata suna da abinda za su sai dabbar hawa, suna da abinda za su yi guzuri, suna da abinda za su sai kayan abinci, su barwa mutanen gidansu har su je su dawo. Amma tare da haka sai suka zo suka bada uzurin ƙarya don kansu je yaƙi. Irin waɗannan su ne zargi ke hawa kansu. Radu bi an yakunu ma'al khawalif, sun yarda wa kansu zama tare da zaunannu a gida, su ne mata da yara ƙanana waɗanda ba su balaga ba. Wa taba Allahu ala qulubihim fa hum la ya'lamun, Ubangiji ta'ala ya sanya murfi akan zukatansu, ba za su taɓa sanin alkhairin da ke cikin fita yaƙi ba, ba za su taɓa sanin alkhairin da ke cikin dacewa da shahada in an fita yaƙi ba. Wato shi yaƙi yana tabbatar da martaba ce ta al'umma in har sun gane shi, to su ba za su fahimci haka ba. Ya'taziruna ilaykum idza raja'tum ilayhim, suna kokarin gabatar da uzuri gare ku lokacin da kuka dawo wajensu. Wato haka munafukai suke, idan an tafi yaƙin ba da su ba, suka tabbatar annabi ya je ya dawo lafiya, to sai su rinka tanadan uzuri, kowa yana tanadan ƙaryar da zai je. Sai Allah ce kul la ta'taziru, in sun zo za su yi magana ka ce da su la ta'taziru, kar ma ku bani hanzari, kar ku ce za ku faɗa mun uzuri. Lan nu'mina lakum, mu ba za mu gaskata ku ba akan uzurin da za ku ba mu. Kad naba'ana Allahu min akhbarikum, Ubangiji ta'ala ya riga ba mu labarin ku tuntuni, an saukar da wahayi, an fallasa ku, an faɗa mana munafukai mun gane su. Wa sayyara Allahu amalakum wa rasuluhu, Ubangiji ta'ala zai ga aikin ku, sannan kuma manzon tsira Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma zai ga aikin ku. Summa turadduna ila alimil ghaibi wa shahada, sannan a maishe ku zuwa ga masanin gaibi, masanin bayyane shine Allah ta'ala. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, sai ba ku labarin irin abin da kuka kasance kuna aikatawa. Wato anan gurin kaga cikin fadin cewa la ta'tazuru, kar ma ku kawo uzuri, wato ana nufin kenan uzurin ku bai da amfani ko kun kawo. In dai mutum ya zama uzurin ƙarya zai bayar, a sanin masanin bayyane shine Allah ta'ala. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, sai ba ku labarin irin abin da kuka kasance kuna aikatawa. Wato anan gurin kaga cikin fadin cewa la ta'tazuru, kar ma ku kawo uzuri, wato ana nufin kenan uzurin ku bai da amfani ko kun kawo. In dai mutum ya zama uzurin ƙarya zai bayar, a sanadiyar rashin fita da Annabi sallallahu alaihi wasallam, to uzurinsa bai da amfani kenan. Allah ya riga ya labartawa Annabi labarinsa shi da waɗanda suke tare da shi. Sai Allah ce
ya'lifuna billahi lakum idzan qalabtum ilayhim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijs wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Ya'lifuna lakum litardaw anhum فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.
ma'anar najasa ko yana zuwa da ma'anar abu mai wari, abu mai doyi, abin da yake datti. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisru wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun wa ma kana linafsin an tu'mina illa bi idhnillah ويجعل الرجس على الذين لا يأكلون. أو نقول لكم أنا فسر الرجس ده توا العذاب وتو عذاب كده. ده كده أنا فسر أشي ده توا رجس سونا جساني. أنا نفي النجاسة ما أنا ويا. إلين يدك مشركي أكتر مس نجاسة. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أبين ده كده نفي النجاسة ما أنا ويا. كلا وني سيتوا أنا سستو تامس. تند أنتي نجاسة شيء تما أنا. Ba najasa ce ta wanda za a taba a hannu a ce dole sai an wanke ba, ba wanda ido ke gani ba, ba wanda kafa ka iya takawa ba, a'a, hakikanin gaskiya ita najasa wanda ido ke iya gani, hannu ya iya tabawa, kafa ta taka, ai kaga da an sa mata ruwa ta riga ta kau. To amma najasa wanda take ma'ana wuya, ruwa baya kawar da ita sai wutar jahannama. To kaga inda illa ta take ne. Da haka aka ce innamal musrikuna najasun, da haka su ma nan munafikai aka ce fa a'ridu anhum, ku kawar da kai ku kyale su, innahum rijis, su din najasa ne. Abin nufi datti ne. Istighfarin ku ba za ta yi musu amfani ba, ko da kun yi musu. Ku ce za ku yi musu addu'a ba za ta yi musu amfani ba, su mutu ku yi musu sallah ba za ta yi musu amfani ba. Abin da zai kawar da dattin su shine wutar jahannama tana can tana jiransu, shine innahum rijis. Domin inda a ce laifin da suka yi kankani ne, da Allah zai bayar da daman a zarge su, me yasa ba ku yi ba? Amma sai Allah ce fa'aridu anhum, laifin da suka yi ba kankani ba ne. Kai musulmi idan kai kuskure, kai ne kake bukatan zargi.
sai ai maka nau'i na zargi ko a kausata harshe a gare ka cewa baka kyauta ba baka yi daidai ba ko ai maka alrubi cikin taro ba wanda ya san kai ne sai shi wanda ya magana da kai mai laifin ko kuma a bayyana sunanka kowa ya ji duk wannan nau'i ne na me na zargi idan an yi maka wannan gata ake maka cewa dai ana faɗin laifinka dan ka gyara ko kuma wani lokacin ta kai ai maka bulala in abin yana da haddi na ai bulala to kaga duk wannan nau'i ne na me na zargi wanda ake wa wannan shine mummuni amma wanda yake kafiri ko munafiki wanda munafincinsa ya kai shiga cikin wutar jahannama ba a yi masa irin wannan zargi akan kyale shi ne dan saboda zargi ba zai masa amfani ba shi yasa ubangiji ta'ala ya ce sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilayhim litu'ridu anhum suka rantsa da Allah a wurinku wai dan ku kawar da kai ku kyale su sai dai ku yi zargi sai ku kyale su kuma sai Allah ya ce fa'ridu anhum ko zargin kar ku yi musu to kamar mai tambaya yayi tambaya dan me ba za a zarge su ba dan me ba za a yi musu fada ba dan me ba bulala sai Allah ce innahum rijis su datti ne fadan da za ku yi musu da zargin ba zai kankare laifin ba sai wutar jahannama wa ma'awahum jahannam makomarsu ita ce wutar jahannama shine wani yake cewa fallawmu yughrihim wala yujdihim fallawmu yughrihim wala yujdihim falkalbu anjasu ma yakunu idhaktasal yake cewa in ma ka zarge su zargin zai kara zuga su ne su kara wani munafincin da yafi wanda suka yi yau in ma ka ce ba ku yi daidai ba a madadin su gane su gyara kuskuren su sai su kara haukata su kara kangarewa akan barnar da suke kai wala yujdihi ma zargin su ba zai amfane zargin su ba zai amfane zargin ka ba zai amfane su ba sai ke jawa fal kalbu anjasu ma yakunu idza tasal yace kare yana kara da tunai duk lokacin da ya wanka ka kyale shi a haka shine kullinsa amma da ka jika shi sai kara datti dai kafin ka jika shi da ruwa baka jin warin sa amma kana jika shi da ruwa sai ka je fara wari ina fata an fahimta shine ke saboda haka zargin munafikai abin da ke kara musu datti to kaga wannan ke nuna siffa ta munafinci tana da hadari shi yasa munafikai za su zanto cewa fi darkil asfali minan nar kamar yadda Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira wato a cikin wuta suna a karsan kasa wato suna kafirai ma suna saman su amma su suna karsan kasa Allah ya tsare mu yahlifuna lakum litardu anhum suna yi muku rantsuwa dan dai ku nuna kunyar da su Allah ce yahlifuna suna rantsuwa bai faɗi da wa suka rantsa ba saboda a baya ya riga ya ambata sai yahlifuna billahi to anan ba sai an maimaita billahi din ba litardu anhum dan ku yarda da su fa in tardu anhum in ku kunya da su dan saboda rantsuwa da za su yi muku fa inna allaha la yarda al qawl fasiqin yo ai Allah baya yarda da mutanen da suke fasikai kafirai ko da ku a ganin idan sun rude ku saboda dadin baki da suka yi muku kunya da su yo ai Allah bai yarda da su ba tunda suna da dattin zuci suna da kazantar aqida ba su da aqida mai kyau suna da rantsuwa dan dai ku nuna kunya da su Allah ce ya halifuna suna rantsuwa bai faɗi da wa suka rantsa ba saboda a baya ya riga ya ambata sai halifuna billahi to anan ba sai an maimaita billahi din ba litardu anhum dan ku yarda da su fa in tardu anhum in ku kunya da su dan saboda rantsuwa da za su yi muku fa inna allaha la yarda al qawl fasiqin yo ai Allah baya yarda da mutanen da suke fasikai kafirai ko da ku a ganin idan sun rude ku saboda dadin baki da suke muku kunya da su yo ai Allah bai yarda da su ba tunda suna da dattin zuci suna da kazantar aqida ba su da aqida mai kyau sallatin
الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم
وبنجي يتي الأعراب أشد كفرا ونفاقا الأعراب غالبا مزونا كلكلا أشد كفرا سوسك بصنن كافر تي مو بنجي ونفاقا كما سوسك في صفنتوا ده صفه توا ده صفه تا منافقنتي wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasulih kuma su suka fi kowa cancantar rashin sanin dokokin da Allah ya saukar wa manzansa wallahu alimun hakim ubangiji ta'ala masani ne sannan ko mai hikima ne sannan ko mai hikima ne malamai suka ce wannan ita ce hikimar da ubangiji subhanahu wa ta'ala bai taba turo annabi ba face ya zanto dan birni ba mazaunin karkara ba ba dan kauye ba wa ma arsalna min rasulin illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura, ma'ana ana turo annabawa ne daga cikin ahlil qura. Wama arsalna min qablika min rasulin illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura, wato daga cikin ahlil qura ma'abuta alqaryu. Kaga ba daga cikin al'arab bake nan, ba daga cikin ahlul badiya ba, saboda galibi inda birni yake nan ilimi yake, amma kuma ana ƙara nesa da birni, ana ƙara nesa da inda ilimi yake. Inda birni yake an fi samun wayewar kai da kuma gane ya kamata, ana ƙara nesa da birni, to kuma sanin ya kamata kuma na ƙara yin sauƙi tattare da mutane. Wannan hakika ce da Ubangiji Ta'ala ya ambace ta a cikin Al-Qur'ani, hakika ce tabbas ne da manzon Allah ya ambata a cikin hadisi, cikin hadisin da Imam Ahmad dan Hanbal ya rawaito, yace man sakanal badiyata jafa, dukkan wanda ya zaman karkara dindindin tun da ya tashi bai taba zuwa birni ba, kuma ya ci gaba da zama bai je birni ko dan karo ilimi ko dan sana'a ko dan wani abu ba, jafa zuciyarsa za ta ke kashe, za ka ga yana da karancin tausayi. Wa man ittaba as-sayda ghafal, dukkan wanda dukkan wata dabba da ya gani zai bitice zai farauce ta, to sai ka ga ya zama gafalalle. Duk inda zan zo ya tashi ka bishi, duk inda wani zomo ya fito ka bishi, inda hirbarewa ka bita, inda wani kurege ya fito ka bishi ku zuba, to lalle zaka zama gafalalle. Sai ya ce waman dakhala ala sultani kutil, duk malamin da ya zama na fada tsantsa, kullun yana fada, ko kullun yana gidan gwamnati, ko kullun yana fada sarki, da su za a kulla, da su za a kunce, to lalle sai an fitine shi cikin addininsa. Suka ce mafi karancin abinda malami zai idan ya zama na fada, ko da shi bai faɗi ƙarya ba, amma za a faɗi ƙarya a gabansa kuma ya yi shiru, ba zai inkari ba. To wannan shi ne illar da take cikin malam ya zanto malam fada. Idan ka kaje fada, ko ka kaje gidan gwamnati, ko ka kaje harkata ta ƙaramar hukuma, ko kaje fadan mai martaba, ko kaje fadan mai martaba sarki, wata bukata ce ta kai ka ta tilas, wanda akwai maslahar addini a ciki, akwai maslahar ka ko maslahar ƴan uwanka musulmi a ciki. Dan wannan sai ka je gidan gwamnati, ko harkatar karamar hukuma, ko ofishin commissioner, ko ofishin minister, ko ma ofis din wani ne. Daga wannan maslaha ta addini ta kau, maslaha ta musulmi ta kare, to kuma kai fitar ka kenan. Amma daga lokacin da ya zanto can ne wurin zuwan ka kullun, to sai an fitane ka cikin addininka. To waɗannan ababe guda uku tabbas haka suke yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ainihin ya ambace su. Ubangiji Ta'ala dai ya nuna galibi mazauna karkara akan samu karancin tausayi tattare da su, akan samu karancin sanin addini tattare da su. Wannan baya nuna su duka a iya samun ɗaiɗaiku, amma kullum hukunci ana magana ne ga abin da ya fi rinjaye ya fi yawa. Ina fata an fahimta. Samun ɗaiɗaiku cikin mazauna karkara su yi ilimi ko na addini ko na zamani, sannan kuma su san ya kamata, sannan su zama masu tausayi, wannan kaɗan ne. Amma dai mafiya yawa shi ne karancin ilimin, karancin sanin ya kamata da sauransu. Wannan tun daga lokacin sahabbai har lokacin tabi'ai har lokacin tabi'ut tabi'ina. Da haka wata rana manzon Allah yana zaune wani mutumin karkara ya shigo, yadda Ummu Aisha take faɗa hadisin da Imam Muslim ya ruwaito. Sai mutumin ya ga yaro karami ya zo wajen Annabi cikin jikokinsa, Annabi ya ɗauke shi ya rungume shi ya sumbace shi. Sai kalla Annabi ya ce, a'a, yanzu ko har kama yara kuke kuna sumbatar su? Ya ce, ƙwarai da gaske. Sai ce, ni ko ina da ƴaƴa goma amma ban taɓa sumbatar ko ɗaya a cikinsu ba. Manzo Allah ya ce, yaya zan yi da kai idan Allah ya cire rahama daga cikin zuciyarka? Yaya zan yi? Wace dabara nake da ita a kanka idan Allah ya cire jin kai da tausayi a cikin zuciyarka? Saboda kaga wannan yana nuna a wannan kenan. Sannan Ibn Kathir ya kawo kissar Zaid Ibn Suhan, ɗaya daga cikin manyan malamai ne magabata. Ya zo yana darasin hadisi, yana ba da fatawa ko yana karatu a masallaci, sai wani mazaunin karkara ya shigo. To shi ko mutumin yana da hannu ɗaya da aka yi masa a wajen yaƙi, an yanke masa hannunsa na hagu. Sai ya kalle shi, shi wannan mazaunin karkaran, yace labarin zan ci wannan mazaunin karkaran, yace labarin zancenka yana da daɗi, sai dai kuma hannunka yana sa mun shakka. Wai abin da yake nufi ban sani ba, ko ɓarawo ne kai, kai sata an yanke maka hannu. Shi kuma ya kalle shi ya ce, to ba ka da masaniri cewa idan an tashi yankewa ba ka ganin hannun na wani hagu ne ba na dama ba? Sai ce, wallahi la adari, al-yamini yataqawuna min shimal. Ya ce, wallahi ba ruwana ba sani ba, shin suna yanke hannun dama ne su musulmi ko kumi ko kuma hannun hagu? Ni dai na ga ba ka da hannu daya, ban sani ba. Sai Zaid bin Suhan ya ce da shi, lalle Allah ya yi gaskiya da ya ce, al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasuli. mahallu shahid Allah ya annabu hududa ma anzalallahu ala rasuli mahallu shahid anan gurin yana son ya kafa masa hujja da cewa wa ajdaru Allah ya annabu hududa ma anzalallahu ala rasuli wato su mazauna karkara galibi ba su san dokokin da Allah saukarwa manzon Allah ba in ba haka kuma da da ya ganna da hannun hagu ai bai kamata ya tuhunci cewa sata ce ba dan in sata ce hannun dama ake yankewa ba na hagu ba lalle ya kamata ya kyautata su san cewa wannan a wajen yaki ne a yakin na haun wato ainihin aka yi masa hannun aka masa hannu dai shine aka yanke masa hannun hagu ina fata an fahimta ubangiji ta'ala ce wa min al-a'rabi man yattasidu ma yunfiqu maghraman ai musiba za ta hau kansu ko musiba za ta kewaye su wallahu sami'un alim Allah madaukakin sarki mai ji ne sannan ko masani ne kalmar alaihim da'iratu saw suka ce jumla ce du'a'iyya ma'ana Allah ya saukar da mummunar musiba akan su Allah da kansa yake musu addu'a akan wannan saboda mummunan fatan da suke wa annabi da sahabbai sai su kuma Allah ya saukar da wannan jumla dan ta zama mummunar addu'a akan su sai ayar karshe
wa min al-a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin inda Allahi wa salawati rasul ala innaha qurbatun lahum sayudkhiluhum Allahu fi rahmatihi inna Allaha ghafurur rahim
wa min al-a'rab cikin mazauna karkara man yu'minu billahi wal yawmil akhir akwai wanda ake samu yayi imani da Allah ya kuma yi imani da ranar karshe wato kenan ba dukkan su suka taru suka zama daya ba wannan ke nuna hukuncin da muka ambata na baya wannan ya nuna galibi ake nufi ba dukkan su ba dai idan aka dauka dukkan su sai a dauka don mazauna karkara kenan haka suke amma gashi Allah ya ce wa min al-a'rab a waɗansu daga cikin mazauna karkara man yu'minu billahi wal yawmil akhir akwai wanda ake samu yayi imani da Allah yayi imani da ranar karshe wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatan inda Allah kuma yakan riki duk abin da zai ciyar a matsayin ibada da za ta kusanta shi zuwa ga Allah wa salawatir rasul kuma ta zame masa sababi na dacewa da addu'o'in manzon Allah akan sa tunda idan manzon Allah ya karbi zakar mutane zai musu addu'a salatur rasul ita ce du'a'ur rasul alaihi salatu wassalam ana ku saurara ku ji innaha qurbatun lahum lalle wannan ciyarwa ta su za ta zame musu kusanci zuwa ga Allah a tattare da su sayudkhiluhum Allahu fi rahmatihi da sannu Allah zai shigar da su gidan rahmatsa inna Allaha ghafurur rahim lalle ubangiji ta'ala mai gafara ne sannan kuma mai jin kai ne abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta'ala shi ya taimaka assalamu alaikum